Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 22 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Amurka ta kakaba wasu jami'an Iran takunkumi, ciki har da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Siriya miliyan 15.3 za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tattaunawar wakilinmu Umar Faruk Musa da ƙwararren tattalin arziki game da tasirin ƙarin kuɗin da ake cirewa da babban bankin Najeriya CBN ya yi. Biyo bayan zargin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi cewa rundunar sojin Najeriya ta gudanar da wani haramtaccen shiri na zub da ciki ga mata 10,000 waɗanda Boko Haram suka yi wa fyaɗe. Gwamnatin ƙasar Jamus ta nemi Najeriya ta ƙaddamar da bincike. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karan farko tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsa, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bar ƙasarsa ya tashi zuwa Amurka jiya Laraba. Wakilin BOA Stephen Harman a Washington ya rawaito cewa Zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar White House domin ganawa da shugaba Joe Biden. Bayan wani taro a ofishin shugaban ƙasa na Oval Office, inda Biden ya shaida wa shugaba Zelensky cewa Amurka za ta aike da babbar na'urar kariyar makamai mai linzami ta Patriot zuwa Ukraine, shugabannin biyu sun yi taron manema labarai. Da yake amsa tambayar manema labarai, Biden ya bayyana cewa shugabannin ƙasashe ƙawaye suna taimakawa buƙatar makamai daga Kiev. Biden ya ce ba sa neman shiga yaƙi tare da Rasha, ba sa neman yaƙin duniya na uku, kuma yana ganin za a iya kaucewa gaba ɗaya da tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara a filin yaƙi. Zelensky ya ce duk da cewa sojojin Amurka ba sa cikin fagen daga a Ukraine, wannan yaƙi ne na bai ɗaya na al'ummar ƙasashen biyu da ke da manufa ɗaya. Zelensky ya ce a gaskiya muna fafutukar ganin mun samu nasara a kan wannan zalunci, wannan ita ce rayuwa ta gaskiya, kuma za mu yi nasara. A jiya Laraba, Amurka ta sanar da ƙarin dala miliyan 374 na taimakon jin kai na hunturu ga fararen hula, banda ƙarin makamai da harsasai ga sojojin Ukraine waɗanda Rasha ta jefa bom a gidajensu da kayayyakin more rayuwa. Jiya Laraba, Amurka ta kakaba wasu jami'an Iran takunkumi, ciki har da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji, dangane da murkushe zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amin a hannun 'yan sanda ta janyo. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kakaba takunkumin ne kan Muhammad Mantazeri, babban mai gabatar da kara na Iran, inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan Satumbar da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar. Har ila yau an kakaba takunkumi ga kamfanin Ayman Sanat Zaman Fara na ƙasar Iran, wanda ma'aikatar kuɗin ta ce yana kera kayan aiki ga jami'an tsaron Iran, ciki har da motoci masu silke da aka yi amfani da su wajen daƙile cunkoson jama'a. Washington ta kuma kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'ai biyu na dakarun sa kai na Basij na Iran, wadda wani ɓangare ne na rundunar juyin juya halin musulunci da aka rarraba su sosai a lokacin da aka murkushe masu zanga-zangar, da kuma jami'ai biyu na dakarun kare juyin mulki a juyin juya hali na musulunci IRGC. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Siriya miliyan 15.3 za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa, yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan Janairu mai zuwa. Ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba, in ji babban jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya shaidawa kwamitin sulhu a cikin wani jawabi ta kafar bidiyo kan batun. Sama da shekaru takwas ne kwamitin sulhu ya ba da izinin kayayyakin agaji su tsallaka daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin Siriya, inda manyan motoci 600 kowane wata ke kai abinci, magunguna da kuma wasu muhimman abubuwa. Sama da mutane miliyan 4 ne ke zaune a yankin, wanda baya ƙarƙashin ikon gwamnati. Kayayyakin agajin suna kaiwa ga kusan mutane miliyan 2.4 kowane wata. Tun daga shekarar 2019, Rasha ta nemi kawo ƙarshen aikin da ta ce ya kamata ya zama na wucin gadi ne kawai. Ita ma gwamnatin Bashar al-Assad na son ganin an dakatar, kuma gwamnati ta kula da duk wani taimako da ake shigo da shi cikin ƙasar.
An ci ba kaɗan, Hafiz zai sake dawo da ƙarshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Yayin da babban bankin Najeriya CBN ya ƙara kuɗaɗen da 'yan ƙasar za su cire a bankin su daga 100,000 zuwa 500,000 da kuma kamfanoni daga naira 500,000 zuwa miliyan 5, wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da ƙwararren tattalin arziki Malam Shu'aibu Idris da Ahmed Yusuf domin jin tasirin wannan canji da babban bankin CBN ya gabatar. Ga abin da Shu'aibu Idris ke cewa.
Dama tsoron da duka muke da shi shine rashin daman da ake ba mutane wai su ɗauki kuɗinsu bayan sun kai banki zai iya kawo naƙasu ko kuma kawo cikas daga harkan kasuwanci. In kuma harkan kasuwanci ya samu naƙasun, tattalin arzikin Najeriya zai iya ƙara tsukewa ma ko ya durƙushe.
To ina ga har da Bankin Duniya da waɗansu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun yi tur da Allah wa dare akan tsohon tsarin nan wanda ake ganin kamar yana cikin abubuwan da suka tilasta babban bankin ya canja manufofin domin kasashen wajen ma da za su iya goyon bayan tsare-tsare sun bi jarewa shi ko?
Tun kafin ainihin wannan tsarin ya fara aiki, ai masana sun jawo hankalin babban bankin Najeriya da ya kamata ya yi wani abu. Kuma shi kanshi shugaban babban bankin Najeriya Emefiele ya yi faɗa cewa za su duba su gani. To ya kamata a ce su bari har ma sai an yi wajen sati guda da fara aiwatar da wannan salon canjin, sannan wannan canjin na ƙara kuɗin ya fito, kaga bai kamata a ce an bari ba. Idan muna son mu yaƙi da rashawa da cin hanci, ba wai wajen hana fitar da kuɗi ba ne ya kamata a yi, sai a je wajen inda ake jidan kuɗin, a je a datse. Amma ka riga ka sa kuɗin ka, kayi guminka ka sa a cikin banki, ka zo za a ɗauka an ce ba haka ba. Kuma shin hana biyan kuɗin fansa shi ne zai hana a tare mutane ana kama su ana rufewa? Hanyoyin da ya kamata a bi ai maganin rashin zaman lafiyan da ya addabi wannan ƙasa tamu shi ya kamata a ce an bi, ba wai a tsaya kawai ana a bar jaki a rinka bugun taiki ba.
Malam Shu'aibu Idris kenan, ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani tsohon daraktan bankin Unity wato Ahmed Yusuf domin in ji ko wannan ƙari da babban bankin na Najeriya CBN ya yi zai iya canja manufofi ko kuma zai inganta tsare-tsare da ya gabatar a cikin jerin canje-canjen da ya yi a kan kuɗaɗen da za a iya cirewa daga bankuna, inda yake cewa.
Yanzu dai za a liƙe bakin masu ihun cewa an kuntata ma mutane. Amma idan ka dubi ƙarin da aka yi, wallahi matsin na nan dai. Buƙatar gwamnati don ta hana mutane kwasan kuɗi ko ta yaya yana nan, saboda mai in ka duba 500,000 a mako, which means 100,000 kowane rana kenan. Idan kuma kai ɗan kasuwa ne kana son ka ɗauki miliyan 100 zai ɗauke ka wata nawa kenan? Kowane mako kana shirin miliyan 5, kusan kenan miliyan 1 kowace rana. Kuma 'yan siyasa su ne dama suke yawan ihu komin abin ka ɗan siyasa, in kana son ka cire miliyan 5 kowane mako daga nan zuwa lokacin zaɓe, in baka hankali ba za a barka da kuɗin jabo a hannu. Saboda me? Saboda sabbin kuɗin ba za su fito ne da za ka samu yadda kake so ka yi ba, za a barka da tsoffin kuɗi da ba su da amfani. 'Yan siyasa ba su samu ci gaba ba, babu inda za ta kai su. sai dai su hakura. Amma ƴan ƙananan ƴan kasuwa alhamdulillahi sun samu walwala sosai. Amma duk da haka dan an biya shi miliyan 5 nan wurin maida su banki dole ya bi ka'idojin da aka sa.
Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla tattaunawar Umar Faruk Musa kenan da ƙwararren tattalin arziki game da ƙarin kuɗin da ake cirewa da CDN yayi. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yayi nasarar kafa sabon kawance da zai gudanar da mulkin Isra'ila. Sanarwar da yammacin jiya Laraba ta share masa hanya don koma kan karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya a tarihin kasar. Sanarwar gabanin wa'adin tsakar dare ta zo ne bayan makonni na tattaunawa mai wuyar gaske tare da abokan aikinsa. Netanyahu ya ce yana sa ran kammala yarjejeniyar raba madafin iko da abokan aikinsa nan da mako mai zuwa. Ko da ya samu nasara, Netanyahu na fuskantar wani aiki mai wahala a gaba. Wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa jiya Laraba cewa ta yiwu China tana ƙoƙarin ɓoye ainihin adadin waɗanda ke kamuwa da COVID-19 yayin da ƙasar ke samun ƙaruwa waɗanda ke kamuwa sosai a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan ƙarancin bayanai daga ƙasar. Alƙalman hukuma da ƙasar China sun zama bayanai da ba za a dogara da su ba yayin da ake samun ƙarancin gwaji a faɗin ƙasar. Biyu bayan sassauta tsauraran manufofin sifili COVID na baya-bayan nan, Darakta mai kula da ayyukan gaggawa na WHO, Mike Ryan, ya ce a China abinda aka ba da rahoto na adadin waɗanda suka kamu ba shi da yawa a sashen kula da marasa lafiya na musamman ICU, amma a zahiri ICU yana cike. Ya ƙara da cewa, ba zan so in ce China ba ta faɗa mana abinda ke faruwa ba, da ganin suna kasancewa a baya.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan zargin da kamfanin dillacin labarai na Reuters ya yi cewa rundunar sojin Najeriya ta gudanar da wani haramtaccen shiri na zub da ciki ga mata 10,000 waɗanda Boko Haram suka yi wa fyaɗe, gwamnatin ƙasar Jamus ta nemi Najeriya ta ƙaddamar da bincike. Ga Hassan Maina kai na ɗauke da rahoton.
A kwanan nan ne kamfanin dillacin labarai na Reuters ya wallafa labarin da ke cewar daga shekara ta 2013 rundunar sojojin Najeriya ta gudanar da wani haramtaccen shiri na zubar da ciki a asirce a mata 10,000 da ƴan Boko Haram suka yi wa fyaɗe. Akan wannan batu da take tattaunawa da manema labaru a ƙarshen ziyarar yini biyu da ta yi a Najeriya, ministan harkokin wajen ƙasar Jamus Annalena Baerbock ta ce wannan zargi fa babbar magana ce, don haka a yi bincike.
On the forced abortion, I think it's really important that the government underline that they will investigate.
Ta ce wannan zargin tilasta zubar da ciki fa babbar magana ce, saboda haka ya kamata lalle-lalle gwamnatin Najeriya ta kaddamar da bincike a kuma yi la'akari da haƙoƙin waɗanda abin ya shafa, kamar da yadda shi ma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi a yi. Fyaɗe na ɗaya daga cikin manyan laifuka da ake tafkawa a irin wannan mummunan tarzoma na masu wuta da ƙayar baya. Amma tambaya a nan shi ne, idan matar da aka yi wa fyaɗe ta yanke shawarar zubar da ciki, musamman in cikin ta same shi ne bayan da aka yi mata fyaɗe, wannan babbar tambaya ce. Ni ina ga wannan tambaya ta shafi ƴancin ɗan adam na ƴancin yanke shawara don ƙashin kansa na zub da cikin da aka same shi ta hanyar fyaɗe.
To do an abortion if you have been raped or if you decide to do so.
Ministan harkokin wajen Najeriya Mr. Geoffrey Onyema, wanda ke tare da takwararsa ta ƙasar Jamus yayin wannan taron manema labarai, ya maida martani take.
You feel that there's absolutely no merit to them and no truth whatsoever. Security.
Baki ɗayan wannan magana bai da tushe, ba gaskiya bane. Amma duk da haka jami'an tsaronmu na duba wannan magana, domin muna daukar irin wannan batu da matukar muhimmancin gaske. Amma dai maganar gaskiya wannan ikirarin soki burutsu ne, amma kuma duk da haka za mu bincika. Domin yancin dan adam wani abu ne da gwamnatin Najeriya ba ta wasa da shi.
Is something that this government, you know, guards jealously.
Kalaman ministan harkokin wajen Najeriya kenan, Mr. Jeffrey Onyema. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka. Kuja maha tambaya nike da, kuja maha tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin ciki gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2022. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiyar wasu daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa.
Kai mata su ne duniya.
Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya, za a iya cewa duk da yake mata ƙalilan sun yi tarihi a bana, da suka haɗa da Husaina Hakila Banshika, macen farko da aka karawa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a Radio Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar, da Sanata Aisha Binani da ta zama mace ta farko da aka zaba a matsayin yar takarar gwamna a jihar Adamawa. Sai matashiyar nan yar shekaru 28 Jennifer Ndubisi da ta kada Ene Jane Chinwendu mace yar uwarta a zaben fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazabar Agu ta Arewa a jihar Enugu, da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a Bayelsa karkashin tutar jam'iyyar PDP. Za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba. Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, yar fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyarta ta sha kaye, da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba Mai Riga, sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasi Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmaya kare hakokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Muna ta buga aiki, muna ta aiki hanci mata. Na zo na yi tunani, na ce wannan abin da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kaimu ba, shi ne kawai ina ce ko siyasa abin wasa ne. Ashe yadda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne, sai da na shiga.
To,
har yadda nike magana da muka saya da shi ban, tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi launching na campaign, bai saka ganin shi kuma ba. Na dai akwai abin da ya zo faru da wata malama Ibare Fendo, barista ce, ta tambaye ta ce anti ne kin je kin duba INEC sunanki ya fita, na ce sosai ma.
Wato kin da kawai cewa sunanki zai fita?
Ta ce duk da haka ki je ki duba, na ce to a rana na karcin da za a rufe komai da komai da an fito da sunayen ban ga sunana ba, wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai. Haka buge nazo na yi petition daga ba kana wadansu.
Wato kin rubuta takardar korafi?
Da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana. Kin gane tun da ina aikin hakkin mata, mata sun taimake ni sosai, sun tara kudi, sun tara kayan aiki, suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu. Amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan, waɗansu kila za su zo su ce an yi musu walawala kenan. Daga baya da aka sa sunana aka ce wai su Benue bai shirin da za ya dadin mace ba. Don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan tsaya zaman governor. Amma daga sam ba za su yada ba. An zan koma da ni baya wannan ma ya ban mamaki. Daga wuri ne kaddan kaddan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu yi kaza ku yi kaza sai su ce wa maganan haƙin mata ba za hada shi da aikin siyasa na Najeriya sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya har yau tsoron da naji ban koma kuma ba.
Kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din
so ne mana su ne don kin gane ko ina da yake aikin siyasan nan ko daga INEC ne ko wanda suna political party ne ko wanda suna agent ne ko wanda suna jara duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukan su ne maza ba su aso mata su tsaya ba
banda batun harkokin tsaro a Najeriya. Daya daga cikin batutuwan da suka fi dauka hankali a kasar shine batun zaben shekara ta 2023. Duk da yake hakan mata da dama da suka nemi jam'iyyun su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba. Matan na kokarin fargar da ƴan uwansu domin ganin kalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya ya takarar gwamnatin jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba yar siyasa kuma yar gwagwarmaya da dan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Maria sanadin kalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na kasa da kasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa yayi kasa sosai a Najeriya. Sai ta bayyana cewa
dalilan suna da yawa. In kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga nan ake nuna bambanci a assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kofar da ita tun daga nan aka samu wannan mishkila to mun ba mu gyara ba haka zai ci gaba to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi daya kenan. Na biyun su mata in kin kula addini yana mana jagora a fannin rayuwarmu ya kamata malamanmu su rika fitowa suna ba da wa'azi kan matsayin mace na wajen shugabanci. Ya kamata a fito da wannan kuru-kuru a sashi don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya tun da dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mahaifinta ko karkashin miji a rayuwarta gaba daya a karkashin wani take to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tawaye mana samun ci gaba. Sannan kuma na ukun su shine mata ya kamata mu ga kanmu gaskiya mu yi karatun ta nitso ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da ƴaƴan ƙanana ya shata zama sanata ta tafi Abuja ta bar ƴaƴanta da mijinta a gida ai wannan ma ba a dauko hanya mai bullewa ba kamata yayi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata ƴan uwanmu daga ƙasa. Kin ga dai muna da local government guda 774 ko a Najeriya to mata a waɗannan wurare ya kamata mu fara hawa councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da ƴan kananan ƴaƴa mu sa su dinka shiga suna rike irin waɗannan madafun iko sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ka take mutum na samun experience amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama ɗan siyasa kawai sai ki tashi ki ce kina neman senator saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama to in muka yi haka sai mu tasiri ni shawara ta kenan.
To bari mu dawo gare ki a Mrs. Thurton a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin guya ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa karfin gwiwa cewa ba za su iya gogayya da maza ba. Menene ya faru?
Abubuwa daban-daban. Na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati. Kina juya baya sai su yi gefe. Kina dawowa sai su tadariya da ke. Ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari bane. Za su shirya yanda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba. To a wajen takara na ga wannan. Na biyu shine kuma rashin kuɗi. dan ana bukatan kuɗi sosai. Ni na shiga takaran dan na san ina da qualification da ya kamata, ina da experience da ya kamata, gogayya
wala.
Ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yanda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa. Shigana neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar. To yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a dauki candidacy na party. Kudi ne masu yawa, yawancin mata kuma ba mu da shi. In mun diba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakkan kudi su aje mana don mu wannan takarar.
Masu saurare ba za su kasa sanin kai komo da aka yi ta yi dangane da tsaye da binani takara a jihar Adamawa ba, inda wata kotu ta soke zabenta daga baya kuma kotun daukaka kara ta sake tabbatar da takararta. Sai ku biyo mu shekara mai zuwa domin jin matan da suka kai labari a babban zaben Najeriya idan Allah ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Shamsiya Hamza Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kun hadi ko kan hadi
faɗi haba.
In yi shiru ko in yi magana.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba sace-sace muna bin yan siyasa.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ya inganta kadai suke ko uwu watan ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a takaice.
To Hadiza ga labaran a takaice. A karon farko tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsa, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bar ƙasarsa ya tashi zuwa Amurka jiya Laraba. Wakilin BOA Stephen Harman a Washington ya rawaito cewa Zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar White House domin ganawa da shugaba Joe Biden. Bayan wani taruwa a ofishin shugaban ƙasa na Oval Office, inda Biden ya shaidawa Zelensky cewa Amurka za ta aike da babban na'urar kariyar makamai mai linzami ta Patriot zuwa Ukraine, shugabannin biyu sun yi taron manema labarai. Jiya Laraba, Amurka ta kakaba wasu jami'an Iran takunkumi ciki har da babban mai gabatar da ƙara da manyan jami'an soji. Dangane da murkushe zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amin a hannun 'yan sanda ta janyo, ma'aikatar Baitulmani ta Amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kakaba takunkumi kan Muhammad Montaziri, babban mai gabatar da ƙara na Iran, inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan Satumba da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar. Har ila yau an kakaba takunkumi ga kamfanin Ayman Sanat a zaman fara na ƙasar Iran, wanda ma'aikatar kuɗin ta ce yana kera kayan aiki ga jami'an tsaron Iran, ciki har da motoci masu silke da aka yi amfani da su wajen daƙile cunkoson jama'a. Babban jami'in kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Siriya miliyan 15,300 za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa, yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan Janairu mai zuwa. Ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba.
Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, kuma injinin namu na yau ni ce taku Hadiza Kyale, nake fatan alheri, huta lafiya, ma assalamu.